mai sauraro akan mita 98.5 da layar mu da zamani, sunana Abba Isa Muhammad. Kuma idan mai sauraro na biye da kafafen yaɗa labarai, a yau ne dokar nan ta hana tuka babur mai kafa uku, wato alayyi sau, daga karfe 10 na dare zuwa karfe 6 na safiya, ta cika mako guda, wanda kuma hakan ya sa muka tuntuɓi su ƴan alayyi sau domin jin shin ko sun san irin tanadin da aka yi na hukunci ga wanda ya karya wannan doka, sannan kuma yaya batun dokar yake zuwa yanzu, kasancewar an tanadi jami'an tsaron da za su kama waɗanda ake zargi da karya wannan doka. Kuma wasu sukan bayyana cewar akan samu ɗaiɗaiku, kuma ba a ji irin hukuncin da aka yi musu ba, ko kuma aka tanada domin yi musu. Ga zan tawar da muka da wasu daga cikin ajiye su.
To abokina, ya sunanka da sana'ar da kai?
Sunana Muhammadu Musa. Daga nan Dorayi Turanci.
Wata sana'a kake?
A daidai da sauri.
To ga wannan doka da aka sa, tun da aka fara ka taɓa shiga hannu ko ka taɓa karya ta?
A gaskiya ban taɓa shiga hannu ba, kuma ban taɓa karya ta ba.
Ka san hukuncin da aka tanada domin wanda ya karya ta?
Gaskiya wallahi ban ma san hukuncin ba, kawai dai na san doka ce, shi yasa sun sa ta da ka'ida, ni kuma na bi wannan ka'idar. Ba ma na kai lokacin karfe 10 suka saka ni, kuma duk inda tara ma take na sauka na koma gida.
Amma ka samu labarin hukuncin da ake wanda aka ma?
Wallahi ban samu labari ba, kuma ban tuntuɓa ba, kuma dai ban ji dai wanda aka kama ba, barance na da ji wani hukunci aka yi ba.
Ya sunanka da sana'ar da kake?
Sunana Usman Lawmi Haya, ina da Adeli Tsawu.
To ga wannan doka da aka kwata, ka taɓa karya?
Ka taɓa karya gaskiya.
Me yasa?
Saboda kiyaye doka ya fi kiyaye wani abubuwan, saboda mutuncinka, darajarka. Idan ka kiyaye mutuncinka, abu duk inda kake babu wanda zai iya zo ya labanta ka.
To an gaya muku hukuncin da ake ga wanda ya karya wannan doka?
Gaskiya ban ji ba ni dai, amma na ji mutane suna faɗa cewar wai hukuncin da aka yanke na mutum idan an kama shi akan wannan dokar, ya kai karfe 10 ko ya haura, zai biya tare ko 15,000 ne ko sama da haka, ni na iya abin da dai na jike ni.
A hukumance ta zuko ko?
Wai wai na ce ma wai wai.
Ita gwamnati ba ta faɗi hukuncin da za a yi wanda ya wuce karfe 10 ba.
Shi ne abin da na gaya ma Ali, wai abin da aka faɗa kenan. 15 ko sama da haka.
Ya sunanka da sana'ar da kake?
Sunana Abdulmalik Umar daga unguwar Darmanawa, ina sana'ar tuka da sau.
To ga dokar da aka fata cewa kada ku wuce karfe 10 a ci. Shin ka taɓa shiga hannu sakamakon wannan doka ko wuce lokaci?
Sai gaskiya ban taɓa shiga hannu ba, saboda ina da iya kokari na akan kare dokar, saboda karfi sai da dalilai kai ne a matsala, ko ba gaskiya ba.
An gaya muku hukuncin da za a yi wanda ya wuce karfi 10?
Eh to, wanda wasu ana kai su kotu, wanda aka kai su kotu suna ba da naira 30,000, alƙali yana yanke min 30,000 suna biya.
Akwai wanda ka sani an kama su?
Eh, akwai wanda ka sani an kama su, da sai mabuwa. Wasu kuma ƴan karuta ne suke kama su kawai, a karɓi 5,000 da dare a cikin su.
To, kasancewar dokar ta nan jihar Kano ce, wato gwamnatin jihar Kano ita ce ta kafa wannan doka, kuma hukumar Karota na ɗaya daga cikin hukumomin da ke kula da zirga-zirga ababen hawa. Mun tuntuɓi Nablus Abubakar Kofar Na'isa domin jin shin sun kama wani da karya wannan doka, kuma idan sun kama wannan hukunci aka tanada. Ga zan tawon mu da shi.
Nablus Abubakar Kofar Na'isa ne magana da yawun hukumar Karota ta jihar Kano. Ga wannan doka ta hana ƴan adeyi sau hawa titi da daddare domin inganta harkokin tsaro, zuwa yanzu ya makomar bum dokar nan take ga su ƴan adeyi sau. Akwai wanda suka shiga hannunku bisa zargin karya wannan doka?
To alhamdulillahi, kamar yadda muka sanar da al'umma, kuma muke yawan faɗa cewa su ƴan adeyi da sahu waɗanda suke halasta, su waɗanda suka ɗauke ta a matsayin sana'a, suka kalle ta a matsayin abin da shi suke fita su ci da iyalansu da ita, mutane ne masu bin doka da oda. Tun daga lokacin da aka fara gudanar da wannan abu kawo zuwa yanzu, hukumar Karota tana fitowa tun daga kan karfe 10 har karfe 1 dare muna kan titi, amma ba mu kama wani jami'i wanda ya karya wannan doka ba.
Na'am.
Kuma dama a baya abin da ake zargi yawanci waɗanda suke ayyukan daren nan, to dama mutane ne ba ta gari waɗanda suke gudanar da harkar sana'ar su, suka gurɓata ta, suka shiga suka amfani da waɗanda suke ci da iyalansu ta halal, suka gurɓata sana'ar, suka mai da ita suna fashi da makami da ɗaukan kayayyakin mutane.
To akwai wanda suke ganin kamar dokar nan da kwana biyu za ta sanyi har ma su ci gaba da harkokinsu, wani mataki ne na hukunci idan an kama ɗan adeyi sau akan titi?
To kamar yadda ai mun riga mun faɗi matakin, na farko an tanaji kotu, akwai kotu wadda tana nan za ta gurfanar da duk wanda aka kama ya kai wannan lokaci. Kuma alhamdulillahi, tun daga lokacin da aka saka wannan doka kawai zuwa yanzu da muke magana da kai, ba a ƙara samun an aikata wani mugun laifi da babur ɗan adeyi da sau da daddare ba. Amma kafin a saka wannan doka, ko da wani lokaci, ko da yaushe, sai ka ji an kama wani ɗan adeyi da sau wanda ya aikata wani abu na ba daidai ba. To kaga wannan shi ya nuna abinda gwamnati ta yi tai daidai kuma abinda aka saka ya taimaka wa su inda suka dauki kana a shafi gari da gari an tsaftace musu ita a halin yanzu.
Wannan hukunci mai kunnan kashi zai fuskanta idan an kama shi da karya wannan doka musamman
a cikin gurfanarwa a gaban shari'a. Daga nan kuma kotu ita ce ta san hukuncin da za ta iya wanda ya aikata wannan doka karya dokar tunda dai an ce karya yayi.
Zuwa yanzu babu wani hukunci sahihi ko da aka ajiye ko aka kayyade cewa duk wanda aka kama da karya wannan doka za a yanke masa
hukuncin a mika shi hannun kotu kamar yadda na gaya maka ita kotu ita ce za ta ce ga irin hukuncin da za a yi wa wanda aka kama ya karya doka.
To kasancewar bai bayyana mana takamaimin hukuncin da aka tanada ba muka tuntubi mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar Kano SP Abdullah Haruna Kiyawa domin jin idan an kama shi wannan mai adaiya sai wanda ya karya wannan doka ta karfe 10 zuwa karfe 6 wannan tuhuma ko kuma caji za a yi masa domin gurfanar da shi a gaban kotu. Ga kuma zan tawo mu da kakakin rundunar ƴan sandan jihar Kano.
To kakakin rundunar ƴan sandan jihar Kano SP Abdullah Haruna Kiyawa ga wannan doka ta ƴan adaiya sau yaya take an bi ta ko kuma an bijire mata?
To alhamdulillah ba abin da zamu ce ga al'ummar jihar Kano sai dai godiya na haɗin kai da suke bamu musamman a wannan yanayi da kuma wannan doka da aka sa ta dakatar da wato zirga-zirga na adaiya sau daga karfe 10 na dare zuwa 6 na safe. Ba kuma ne sai aka sa wannan doka ba sai sha'anin tsaro wanda kuma akwai abubuwan da ba sai an komai za a buɗe wa al'umma ba. Akwai abin da barazana ce wanda kuma hakan ne insha Allah matakin da aka ɗauka duk wani yunkuri na shigowa da rashin tsaron za a yi maganin sa ta wannan hanya ne.
Zuwa yanzu akwai waɗanda suka shiga hannunku bisa zargin karya dokar?
To zuwa wannan lokaci dai sun ba mu haɗin kai 100% kamar yadda aka umarce su da kansu su ɗin ba sa fitowa ba ma iya wannan ba. A wannan lokaci da aka saka wannan doka mun samu raguwar aikata laifuka musamman da daddare irin yadda ake yawo da adai su ana kwace sannan tsallaka gidajen mutane da ake zuwa a yi a yi musu fashi da daddare gaskiya abin ma wato da muka dakatar da wani adai su wato ya ragu sosai su da kansu masu adai su mutanen kirki da dama a cikinsu da kansu ma a cikin wannan satin sun ka kawo wanda ba su laifi da kansu wato sun kawo mana kaga wannan yadda muka cewa kowa ya tashi a tsaye ba wa jami'an 'yan sanda da sauran jami'an tsaro haɗin kai domin tabbatar da tsaro a wannan jiha tamu ta Kano ta kasuwanci mai albarka.
Wasu suna cewa idan dokar ta kwana biyu za ta yi sanyi wannan mataki za ku ɗauka ga waɗanda suka karya wannan doka?
Wanne sanyi? A yi wa maganar sanyi saboda ne akwai ko ina an bar jami'an tsaro domin tabbatar da ita dole ku ya fito za a yi abin da ya kamata. Alhamdulillah ai idan ka ji an ce wai ai za a yi sako-sako da doka ko al'umma kuma za su fita kai ka ji an ce akan tsaro ne aka sa doka ka ce za ka karya to kai za ka kawo matsala ga tsaron jihar Kano kenan. Kaga duk wanda zai karya wannan doka ba fa wai iyakar da yake ba a'a yana wa al'umma ne gaba daya an ce akwai abubuwan da ake kokari a yi maganin su kai kuma ka ce sai ka fito kaga ka sa rudani ka sa matsala ai amfani da wannan fitowa taka a aikata wannan laifi kaga babban matsala ne saboda haka mu dai ba abin da zamu ce ga al'ummar jihar Kano sai dai mu ci gaba da musu godiya waɗanda aka nemi su bi wannan doka kuma suka bi haka muke so mu ne musu fatan alkhairi kuma muna fatan Allah ubangiji ya kawo mana yanayin ma da ba ma wai daga karfe 10 zuwa karfe 6 ba gaba ɗaya ma wasu kasashen da aka ci gaba kasuwanci ake da daddare kwana ake ana hada-hada da kasuwanci to Allah ya kawo mana wannan lokacin ai sai mu kawo morewa musamman cibiyar kasuwanci a Najeriya wato jihar Kano.
Wannan mataki za ku ɗauka ga waɗanda suke jin kamar za su iya karya dokar nan gaba musamman su 'yan adili sau
irin matakin da ake ɗauka da duk wanda ya karya wata doka da aka sa ko kuma ya aikata wani laifi za mu yi binciken da ya kamata mu tabbatar sannan mu gurfanar a inda ya kamata a yi hukunci.
Da wannan tuhuma za ku gurfanar da shi?
Shine ai tambayar ai mutane da yawa ba su san menene abinda in ɗan adai sun ya hau titi wani laifi ya aikata.
To sai dai mun so jin tuhumar da za a yi wa ɗan adai sai wanda ya karya wannan doka domin dai ilmantar da al'umma da kuma sanar da su hukuncin da aka tanada kasancewar har zuwa wannan lokaci ba a faɗi wani takamaimai na hukuncin da aka tanada ba da waɗanda suka karya wannan doka ko kuma wanda aka samu yana tuka babur mai kafa uku a lokacin da ya wuce karfe 10 na dare. Mun tuntuɓi Baba Jibo Ibrahim ya magana da yawun kotunan jihar Kano domin jin hukuncin da kotuna suka tanada kasancewar an bayyana idan an kama waɗanda ake zargi da karya wannan doka a cikin masu tuka babur mai kafa uku za a gurfanar da su ne a gaban kotu. Walla'alla domin jin irin hukuncin da aka tanada don hukunta masu kunnen kashi kasancewar wasu suna ganin kamar nan da 'yan kwanaki kaɗan dokar za ta yi sanyi a kuma koma gidan jiya. Ga zanta da muka yi da Baba Jibo Ibrahim ɗin domin dai lalubo amsar waccan tambaya ta wannan hukunci aka tanada.
To Baba Jibo Ibrahim kakacin kotunan jihar Kano ga wannan doka ta masu tuka babur mai kafa uku waɗanda aka ce suke zuwa karfe 10 shin wani sanin doka ce game da su?
A to kamar yadda ka faɗa kai ma ka ce doka ita kuma doka idan aka yi ta ta dama sai da aka yi tsare-tsaren ta sannan aka patin dinta ta zama dokar sannan ta fito kuma ta fara aiki to kaga kamar da kullum muke faɗa su hukumomin nan duka abin da ya kama daga gun ɗan sanda zuwa su kansu ɗan karota din zuwa kuma har zuwa kotu to duk doka ce take ta fikar da waɗannan gurare
to kamar su wani ne suke da alhakin kama waɗannan ɗan adaya su kuma hukunta su
to idan aka ce doka ai wanda ya saba doka a dokar kuma da aka bada hukumar ƴan sanda tana da alhakin wato tafikar da kowace irin doka idan aka karya ta in dai dokan nan ta kasa ce ko doka ce ta jaha idan aka yi ta to shi jami'in ƴan sanda yana da alhakin kai hukunci ko kuma wato daukan mataki a sakamakon karya wannan doka da aka yi so kaga idan har wani dan adaidai ta sahu ya karya dokar da aka yi ta a jihar Kano ta wato hukumar karota na cewar kar a fito daga karfe kaza zuwa karfe kaza to idan su kansu ƴan karota suka kama shi wato za su gabatar da shi da gurin ƴan sanda su kuma ƴan sanda daga nan za su gabatar da shi zuwa ga kotu
to kamar ne hukuncin da adai sun da ya saba wannan doka ta karfe 10
ai duk da dai gaskiya ni ban karanta dokar naji na san ainihin actual irin hukuncin da aka yi ba gaskiya ban duba dokar ba zuwa yanzu amma dai na san cewa akwai hukunci akwai kuma punishment
to kamar ita hukumar karota ta iya hukunta su ko ku lallace da kotu
eh kamar ai kamar yadda na faɗa maka ita kanta hukumar karota idan ta riga ta yi kamu ai sai dai ta ko dai ta kai gurin ƴan sanda ko kuma ta gabatar ga kotu ko ta gabatar ga kotu tunda ai misali in ka kula akwai kotun da aka ware wanda take kula da ainihin dokokin hanya idan aka saba su ko aka yi abin da yake ba daidai ba
alamu suna nuna da cewa kamar akwai duhun kai game da wannan doka tsakanin ita gwamnati da al'umma
to wannan kuma kaga ai ya rage ga ita kanta gwamnati ko su hukumar karota su dauki wato gabadar wayar da kan jama'a samu awareness domin ba wai burin hukuma bane ko ita kanta gwamnati ko gun ƴan sanda ko su karotan ko kotu na cewar ayi laifi dan ayi hukunci ba wai haka ake nufi ba a'a shi doka idan aka fitar da ita ana so ne kar ma a aikata laifin ai ba a so a aikata ni ba wai so ake a aikata a zo ayi hukunci ko ayi horo ba
to me sauraro kamar yanda ka ji har zuwa yanzu ban iya samun takamaimai hukuncin da aka tanada ba domin hukunta wanda ya karya wannan doka wanda kuma a iya cewa duk wasu hukumomi da ya kamata mun tuntube su domin jin hukuncin da aka tanada amma dai har zuwa yanzu ba mu iya samun takamaimai ko kuma sahihin hukuncin da aka tanada ba wanda kuma wannan wani al'amari ne da Bahaushe yake cewa kada a yi abin nan da ake cewa an kashe maciji ba a sari kan ba domin a wasu lokutan da masu hawa babur ne kafa biyu da kuma masu hawa motocin su za su ga irin arangama ko arbar da ake tsakanin masu tuka babur ne kafa uku da kuma jami'an da aka tanada don wannan aiki musamman lokacin da karfe 10 na dare ta gota a sassa daban-daban da ke nan Kano duk da cewar ita hukumar ta ce har yanzu ba ta kama ko ɗaya ba to abin tambayar idan an kama irin waɗannan wanda ake samu a titin ya ake da su sannan kuma wannan hukunci aka tanada ga waɗanda suka karya ita wannan dokar sunana Abba Isa Muhammad akan mita 88.5 da laifin mu na zamani sai kun sake jina a nan gaba